muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya, godiya mara iyaka. Ya ku masu imani, kusancewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice ku daga rai guda, shine annabi Adam alayhi salam. Dan haka yan uwa masu girma, ku ji tsoron Allah, duk wanda zai magana yayi ta gari, yayi magana ta kirki. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah, ku hadi magana wadda take mai kyakkiya, magana wanda tawohinta daga wasa ko ƙarya. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah da yin abin da Allah ya ce, wannan shine tsira. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah da hanuwa da abin da Allah ya hana, wannan shine tsira. Wannan kuma ita ce hanya wanda za ta kai mutum zuwa ga rahmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kusan cewa Allah madaukakin sarki ya umurce mu da kyautatawa. Ayoyi sun wuce a ilga, hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa suna karantar da mu cewa mu rika kyautatawa, kan mu zamanto masu kaushin hali wajen mu'amala, kan mu zamanto masu rowa, kan mu zamanto masu magana mai magana mara daɗi. Su mu'amala wanda idan mutum ya mu'amalance ka so guda zai ji ɗaci, gobe ba zai sake ba, wannan bai dace ba, baya daga cikin kyautatawa. Kyautatawa abu ne babba wanda Allah subhanahu wa ta'ala har ya ce yana son masu kyautatawa. Duk mai kyautatawa Allah yana son shi. Kyautatawa kuma ɓangarori ne masu yawa. Mutum ya kyautata ma iyayenshi, mutum ya kyautata ma matarshi, ya kyautata ma ‘ya’yanshi, ya kyautata ma ‘yan uwanshi, ya kyautata ma maƙwabtanshi, ‘yan unguwarsu, ‘yan garinku, ‘yan uwanka musulmai. Dukkan wannan suna buƙatar kyautatawa a gare ka. Idan ka aikata haka, Allah subhanahu wa ta’ala zai soka. Idan Allah ya soka kuma, babu wanda zai kika, kuma babu wani cuta wanda za ta same ka, za ka samu gidan aljanna. Allah ya samu cikin masu kyautatawa. Abdullahi ɗan Abbas, da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa menene sakamakon mai kyautatawa in ba kyautatawa ba, sai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shine mutumin da ya ce babu abun bauta akan cancanta kalmar shahada, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya hudu haka, yayi aiki da abin da suke nunawa, kenan babu shirka da Allah, to wannan mutumin babu abin da Allah zai saka mishi, abin da yake da girma, saboda kalma ce mai girma, la ilaha illallah kalmar shahada, to sakamakon ta sai zai zamanto gidan aljanna. Yan uwa masu girma, idan muka ce ihsan ko kuma muka ce kyautatawa, shine kishiyar munanawa da musgunawa da cin mutunci da rashin kyawu, da rashin kyawun abu ya kasance da aiki ne ko na zance ne, to wannan ya huta daga cikin kyautatawa, ya shiga cikin munanawa. Ba a so mai imani ya zamanto mai munanawa. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce nashi ne abin da yake sama da ƙasa. Allah zai saka ma wanda suka munana da abin da suka munana, wanda suka kyautata Allah zai saka musu da abin da suka kyautata. Don haka kenan wannan aya tana karantar da mu ɗan uwa masu girma, mu kasance cikin masu kyautatawa. Kyautatawa a kowane ɓangare, saboda ɓangarorin yawa gare su. Kuma kyautatawa tana da ɓangarori da yawa. Babban kyautatawa ‘yan uwa masu girma shine mu'amalan bawa game da mahaliccin shi subhanahu wa ta'ala, Allah da ya halicce ka, ka zamanto ka kyautata. Hadisin da Jibril ya zo ya ce wa manzo Allah menene kyautatawa, sai manzo Allah ya ce shine ka bautata ma Allah kaman kana gaba gare shi yana ganinka. In kai baka ga Allah, Allah yana ganinka. Ka tsaya kai sallah mai kyau, ka tsaya ka kyautata niyya, kai sadaka mai kyau, kai halaye masu kyau, kai abubuwa na addini dan Allah shi kadai, to wannan shine kyautatawa. Ka gyara musamman sallah, mutum ya gyara sallar shi tsakanin shi da Ubangiji, kada kai sallah buga buga, a ka kacewa Allah yana kallonka kuma ya ce kai sallah kuma gashi kana yi, to wannan shi ake ni da ihsani, inji manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daga cikin nau'uka na kyautatawa ‘yan uwa masu girma shine kyautatawa a cikin aiki. Idan aka ce an kyautata a cikin aiki, shine aikin da Allah ya shar'anta akan halishan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda bai da alaka da bid'a ko kuma saba ma shari'a ko saba ma addini. To idan ka aikata haka, ka yi aiki mai kyau, amma ka sake ka saba ma Allah, ba a ce mishi kyautatawa. an ka shigo da wani abu cikin addini wanda ba manzo Allah ya sharanta ba ba Allah ba to shi ma wannan ba ciran shi kyautatawa Allah subhanahu wataala sai yake cewa lalle ne tabbas duk wanda ya meka wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma yana mai kyautatawa Allah zai bashi lada yace kuma bai da wani tsoro game da abin da zai iske a gobe kiyama kuma baya bakin ciki abin da ya bari a nan duniya to wannan sakamako ne na masu kyautatawa ɗan uwa masu girma ma'ana kyautatawa ɗan uwa masu girma sai malamai suka ce a cikin aiki shine aiki ya wohinta da shirka kakka sake ka hada Allah da wani ɗan uwa masu girma Allah subhanahu wataala sai sanya shi wannan ihsani abu ne wanda yake babba babu abin da Allah zai saka ma mai shi illa gidan aljanna wanda ita ce ma'ana gurin duk wani wanda yake mai imani kyautatawa a cikin aiki ɗan uwa masu girma malamai suka ce hai yau shine bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai aiki kamar yadda manzon Allah yayi kada ka sake kai irin na wani ɗan uwa masu girma yana daga cikin kyautatawa mutum ya kyautata ma bayin Allah kenan kun ga idan aka mutum ya kyautata tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wataala ibada to yanzu kuma tsakaninka da bayu rayuwa ta yau da gobe mu'amala tun daga mu'amalarka daga iyayenka ka zo matarka da yayanka da makwabtanka da yan uwanka kowa ka kyautata kai haka ce har dabbobi wanda kake rayuwa tare da su su ma ka kyautata musu su san cewa dabbarka ta san cewa kai mutumin kirki ne ba mutumin banza bane ko ciyarwa ne ko sadaka ne ko taimaka ma wani gajiyayye ko kuma wani wanda bashi ya lullube shi a dan sassafta mishi wannan shi ma kyautatawa ne a bashi tazara har lokacin da zai biya jara tsakanin mutane wanda suke gaba wannan shi ma kyautatawa ne Allah subhanahu wataala yana umurtan mu da adalci yace kuma da kyautatawa wannan sune babban abubuwa wanda su da yawa rayuwa sukan ginuwa akan in dai akwai adalci akwai kyautatawa to rayuwa za ta yi dadi ka dauki shugaba da talakawan shi in ya musu adalci kenan komi za aje shi inda yake sai kuma ya kyautata musu kenan zai ji tausayin su zai rahamshe su haka kuma idan ka dauki uban iyali a cikin gidan shi an ya zamanto yana adalci yana kuma kyautatawa ɗan gidan gaba ɗaya za su ji dadi to haka makwabci da makwabci kowanne ya ma kanshi adalci kuma ya kyautata rayuwa za ta yi kyau rayuwa za ta yi dadi Allah subhanahu wataala sai yake cewa ku bautata ma Allah shi kadai kada ku hada shi da wani sai yace iyaye a kyautata musu ka kyautata ma iyayenka iya kyautatawa hayya kai suna cewa ya isa wane ya isa a yayi ai wannan abin yayi daidai kada ka sake kamar wata kofa karama ko babba illa kana kyautata ma iyaye kada mutum ya sake musamman samari ne yanzu kada ya sake ya biya irin wannan yanci yanci na in tura da suke hodi wanda kuma ba gaskiya bane a ce da yana da yanci ya kangare ma uban shi yayi abin da ya ga dama bai mishi biyayya in yace mishi je ka wuri kaza bai zuwa in ya sa shi aiki bai yayi wai ana sa yara kanana aiki ana sa kaza yanci na ƙarya yanci na baki kakka sake ka biya kawai watsa labarai da tunani na turai kai musulmi ne kai Allah subhanahu wataala shine dora haƙi cewa wannan iyaye guda biyu kai musu biyayya iya biyayya sai kaga cewa wannan biyayya ta kai matuƙa ka koshi in ba dan su ba da Allah ya kaddara da babu kai wane ne kai waɗannan su ne suka hadu kadariyar su sai Allah subhanahu wataala sai ya kake rayuwa to yau shi zaka kangare musu ko ka gaya musu magana wanda bata dace ba Allah ya ce a kyautata ma iyaye sai ya ce ƴan uwa duk wanda ma'aihonku guda ce wannan dan uwanku ne shine rahim da larabci ma'aihwa kenan babanka da baban shi tare suka huto da kai da shi tare kuke ko kuma ku ne jikoki da ƴaƴan ƴaƴa amma can asali ma'aiho iyayenku guda ne to ka tabbatar da cewa suna da haƙƙi a kanka in kai mai kudi ne suna da haƙƙi in kai mai mulki ne suna da haƙƙi in kai wa mai ilimi ne suna da haƙƙi a kanka haƙƙi na tilas haƙƙi na dole ba wai sai kaga dama ba in baka kyautata musu ba sai Allah ya tambaye ka saboda Allah ne ya ce a kyautata musu da ya ce a kyautata ma iyaye sai ya ce ɗan uwa wa bizil qurba ya ce marayu a taimaka musu a kyautata ma marayu a shahi kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ni da mai daukan nauyin maraya kamar haka ya daga ya tsaci wannan ya tsata tsaka da mai bi mata kaga tazarar kadan ne sallallahu alaihi wasallama yace wannan daraja ce ga duk mutumin da zai dauki nauyin maraya kuma abu ne wanda kana iya yi da yawa mutane suna iya yi wani dan uwanka zai mutu ya bar yaya sai a bar su ana suna garramba a titi alhali daga cikin yan uwa kowa zai ya daukan da daidaide ya sanyo cikin gidan shi mutane sun ka talauci daidai goshin su yana ganin wannan yaran daya zai talauta shi in ya kashi gidan shi za a bar yara babu abinci ga macen dan da yayan suna ta wahala kuma ga yan uwan su uwa daya uba daya za a samu wani mai hali wallahi sai Allah tambaye ka gobe kiyama diyan wane yan uwanka ne an ce zil qurba ga haƙi guda ga haƙi na maraya ka bar su haka nan dole ne musulmi su yi tsari na abin da ya shahi marayu wallahi idan ba a yi ba sai Allah tambaye mu gaba daya me kuka ma marayu dan me kuka bar su ga zama yan shaye shaye yan yawo a tasha sai Allah tambaye ka to kuma balle a ce dan uwanka in ka sake maraya dan uwanka ya wahala babu ilimi babu abinci babu kayan sawa ya lalace ka iya kawo shi gidanka to sai Allah subhanahu wataala tambaye ka gobe kiyama wannan shine iya abin da ake cewa ihsan kyautatawa yace kuma wal masakin miskinai gajiyayyu marasa akwai kuma kai kana da hali kana iya taimaka mishi ko baka da hali kana iya shigo da shi cikin sana'ar da kake ya koyi sana'a ya koyi abin da zai kore bakin shi kuda ka ki kuma dan uwanka ne ko kuma maraya ne ko musulmi ne ko makwabcinka ne haki a musulunci haki ne iri iri kala 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 haki ne wantaka haki na musulunci haki na makwabtaka haki ne wantaka haki na jini haki na kasancewar ku a gari guda kasancewar ku gari guda ma akwai haki balle kuma kasar ku guda kuma ga halshen ga musulunci ya hada mu hakuna ne iri iri mutane suke takawa to duk wanda ya zamanto mai imani ya kamata ya zamanto daga cikin masu kyautatawa ba dole sai an ce bangare kaza bangarorin yawa gare su to amma sai ka samu wani abu kai ma ya zamanto kana taimakawa kana agazawa ko kuma ka sarki haƙi sai Allah ya ce makwabci na kusa makwabci na nesa su ma duka Allah ya ce akwai haƙi na ihsani a kyautata musu makwabcinka malamai suka ce nan gida 40 nan gida 40 nan gida 40 nan gida 40 na kusa ma kuma sai Allah ya ce hamma na can nesa makwabci na nesa shi ma a taimaka mishi a mishi ihsan ya san cewa akwai al'ummar musulmi wanda suke tare da shi ya san cewa akwai rayuwa ta imani ya san cewa akwai rayuwa ta taimakekeniya ya san cewa akwai rayuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsara rayuwa mai ban sha'awa ba rayuwa wata ananiya kowa shi kanshi ni kawai in na samu shikenan wannan baya daga cikin imani ba karantarwan addinin musulunci bane wanda shi ake cewa rasmaliya wanda su dukiya kawai ta dame su shi karan kanshi wannan ba imani bane aka ce mai tahiyya ma shi ma a taimaka mashi wabni sabil bulaguro guzurin shi ya kare malamai suka ce ko mai kudi ne a garin su inda yana bulaguro kudin shi ya kare an ba shi yanci ya zo ya nemi taimako a taimaka mashi amma ba irin bara ba na barkata irin wannan kawai ana sallah mutum ya tashi ya ce bulaguro nike kuma ƙarya yake yayi shekara a cikin garin kowanne masallaci yana yawo wani ya ce na gan shi a can ya kasa zuwa ba gaskiya bane ya mai da bara sana'a abin da yake cima musulmai yanzu tuwo a ƙurya kai ka ce wata aya ta sauko daga sama cewa mutane ku tashi ku riƙa yin bara abin gashi nan barkatai mutane sahiya tana za su huto daga gidansu mata da maza a riƙa yawo wai su kawai su aikinsu bara har su riƙa cewa yau babu ciniki da yawa to kaga wannan babu zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya bara ba tare da larura ba a gobe kiyama ana ganin shi za a gane shi huskar shi babu nama kamar mutumin da ya ci riba zai rika faduwa kamar mutumin da bai adalci tsakanin matan shi zai zamanto yankin shi a share waɗannan mutanen akwai wanda manzo Allah ya bada labarin su a gobe kiyama ba sai ka tambaya ba in ka gansu mabaraci ne wannan huskar shi ba nama ƙorangwal wannan mabaraci ne azaba ne Allah zai musu a gobe kiyama Allah ya kare mu to amma mutumin da larura da gaske yake larura ce bulaguro yake yi to ya kamata ƴan uwa musulmi su taimaka a agaza a kai shi garin su saboda a sa cikin mutunci a sa cikin daraja kada ya shiga wani yanayi wanda ba mai kyau ba ko ya sata ko ya kisa ko abin da ya kama da wannan Allah subhanahu wataala sai ya ce kai bayunku da kuke rike da su wanda kuke da ƴanci a kansu wanda zaka yi abin da kaga dama ga shi a wancan lokaci in kaga dama ka kai shi kasuwa ma ka saida shi ma Allah ya ce ka kyautata mishi manzo Allah ya ce in ka sa shi aiki in bai iya ba taimaka mishi in ka sa shi wani aiki mai wuya kai ma ka shiga ayi da shi kakka sa kaya shi ma sai ka dinka mishi kakka ci abinci shi ma sai ya ci kuma ku ci tare ka diba kyawun musulunci wani ba ana magana danka ba bawanka baranka ko ko mu ce wani mai maka aikatau a gida ko wani mai tsare maka shago sai dai ku ci abinci tare ku sa kaya iri da yan kasa gizina mai tsada shi ma ita ya kamata ka iya sa mishi wannan kyautatawa ta addinin musulunci wannan shine rayuwa na musulunci wallahi uwa masu girma inda za a ce muna kwatantawa kan mu duka zaka cewa rayuwa ta yi kyau babu keta tsakanin mutane babu hasada babu gunewa saboda me kowa yana amfanuwa da kowa kuma rayuwa ba ta yiwa dole sai kowa ya amfanu da kowa amma mutane ga karantarwa na addinin musulunci sai ake rayuwa aka kowa abin da ga dama yake yi to wannan kuma tunda mu mun ce masu imani ne dole rayuwar mu ta kasance musulunci addini da rayuwa ba a gama ba a raba su abu ne wanda suke guda kakka ce sana'a ta daban musulunci na daban mulki na daban musulunci na daban ilimi na daban musulunci na daban musulmi bai raba duk a tare suke in kai wane ne in dai musulmi ne kai duk abin da kake to musulunci yana da ta cewa a ciki umurni ne zaka rika bi shine mana istislamikin kai kace ka musulunta dan uwa masu girma dole sai muna yi muna la'akari da wannan yana daga cikin kyautatawa kyautata mu dabbobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba sahabbai labari labari irin na tarbiyya labari irin na mutun ya samu roman abin da zai amfane shi a gobe kiyama sallallahu alaihi wasallama yace wani mutun ne yazo wajen wata rijiya yana jin ishirwa ya sha ruwa ya kare yana jiyowa sai ga wani kare ishirwa ta ishe shi yana huddo harshe sai ya tausaya mishi kawai sai ya hudda kafar takalmin shi guda ya kulho ruwan sai ba wannan kare sha sai Allah ya gode ma wannan aikin nashi Allah ya karbi wannan aiki nashi Allah ya ga cewa ga wani mai tausayi shi kuma Allah shine arhamur rahimin Allah ya kowa tausayi to sai Allah ya saka mishi da gidan aljanna inji sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan tarbiyya ce mana kenan ka tausaya ma in aka tausaya ma kare abu mara daraja kuma dabba a cikin dabbobin ma baya daga cikin masu daraja amma kuma gashi dalilin shi wani ya shiga aljanna to ina an ka taimaka ma wani kuma mutum dan adam wanda Allah karrama shi Allah girmama shi yana daga cikin kyautatawa masu girma ya zamanto duk abin da kake aikatawa kai nazari a ciki akan cewa anya na bata ma wani ko na gyara ma wani ko kuma wannan abin ya cancanta ko bai dace ba dan kana iya yin abu ya zamanto matsala a cikin mutane kana aikata wani abu ya zamanto gaba tsakanin ku da wani to wannan baya daga cikin ihsani duk abin da za a ce munanawa ne kakka kusance shi dan uwa masu girma wannan abubuwa na ihsani yawa gare su amma dai a takaice a jumulce ana so mai imani yayi kyautatawa cikin aikin da yake duk aikin da kake yi mu'amalarka tsakaninka da mutane mu'amalarka da tsakaninka da Allah da manzon shi mu'amala tsakaninka da niyyar kama da kake yi da kuma abin da kake nuhata duk ya kamata a ce akwai ihsani a ciki magana da zaka yi Allah ya ce wa qulul linnasi husna ku rika faɗin magana mai kyau kakka yi magana ta tada hankali kakka yi magana wanda zaka sa mutane cikin damuwa kakka yi magana wanda zaka sa karya ma mutane gwiwa a'a kullun ka rika yin magana ka zamanto rajul ijabi kamar yadda ake cewa mutum akwai wanda a cikin mutane shi ba a daidai nashi shi komai a wajen shi yana sa shakku to wannan shi baya daga cikin karantarwa ta addinin musulunci ana so ka jajirce in za ka yi aiki fa iza azamta fatawakkal ala Allah ana so in wani abu ya zo kakka ce a bai yiwa mutane karhin gwiwa ka karya musu karhin gwiwa kuma ana wani abu ana tiren tiren kakka ce a wannan abun wani ma yayi ya kasa ko ya kashe wani ko wani ya mutu a'a kowa da raban shi kowa da tsarin da Allah kadariyar da Allah ya dora mishi ana so mutum ya zamanto kakka zamanto mai shu'umci kace kaza baya yiwa kaza ma baya yiwa kaza ba kyau kaza ba kyau ba wanda ya iya sai kai ba mai iya magana sai kai ba mai iya tsari sai kai kaga wannan shi ma ananiya ne na aiki wanda ko musulunci ya hana ana so kullum mu zamanto masu kyautata niyya da abin da muke yi magana mu ta zamanto mai kyau halaye mu su zamanto masu kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana tarbiya tarbiya iya tarbiya game abinda ya sha ihsan kuma Allah subhanahu wataala shi ma ya mana tarbiya tarbiya wanda takai ayoyi ma'ana hadisi da ayoyi diyawa to shine sai malamai suka ce kawai kai abinda zaka iya daga cikin abinda zaka iya idan kai mai hali ne shine sai suka ce kana iya gina masallaci sadaka jariya babban aiki ko ka gina wata makaranta ta alqur'ani makarantar da ƴaƴan musulmi za su kore jahilci game da addini ko kuma ka gina rijiya ga wasu mutane masu bukata ko ka sayi littahi ake karantawa a wata makaranta ko a wani makaranta a wani masallaci ko da ba alqur'ani bane amma littahi ne na addini za a san tsarki za a san sallah za a san zakka da haji ko kuma su kutum ka sayi qur'ani babban sadaka jariya duk karatun da aka yi duk harafin da aka karanta ko kuma wani ya harace qur'ani da qur'anin da ka saya to kana da ladan shi duk karatawa wanda zai in ya koya ma wani kuma kana ladan su biyu in ya koya ma na uku haka kana kabari Allah subhanahu wa ta'ala yana tura maka lada tamam masu girma aikin alheri yawa gare shi ihsani shi ma yawa gare shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi ƙarhin zukatanmu wajen aikata aiki mai kyau saboda shaytan baya son haka mu yi ƙarhin shaytan mai ƙarhin zukatanmu mu rika aikata aiki wanda ya zamanto aiki mai kyau ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu kyautatawa Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya sauko mana da ruwa mai albarka ruwa daidai ƙarhin mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu shimaka mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da wanda suke kafire ne yahudawa da nasarawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba marasa lahiya daga cikin mu lahiya duk wanda ba su lahiya daga cikin mu Allah da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya Allah ya kara musu lahiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo zaman lahiya a kasan mu Allah ya kare jagororin mu Allah ya tilasa su wajen yin adalci Allah ya ja hannunsu tilas zuwa ga aikata aiki mai kyau aiki wanda yake na ihsan Allah ya kiyaye mana iyakokinmu da sauran iyakoki na kasashen musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye sojojinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye bayanmu matanmu da ƴaƴanmu Allah ya kawo mana zaman lahiya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin wanda za su rabauta da aljannar firdaus qumu ila salatikum yarhamukumullah